Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraranmu da yammacin Laraba na 20 ga watan Yuli, assalamu alaikum, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kamar da aka saba kan mitoci 25 da 22 da 16, da ta internet da Facebook. A jamhuriyar Niger kuma ta biyo a Afrika a kan mita 102.5 a zangon FM, ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrauk.
To, a daidai lokacin da jam'iyyar Republican ke can Cleveland tana ci gaba da babban taron ta tsaye da dan takarar zaben shugaban kasa da baje manufofin, mu ma daga nan namu bangare mun kokarta a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa mu kawo muku bayanai masu fadakarwa da karin haske kan siyasar Amurka. Shin me yafi daukar hankula a wajen babban taron? Shin jam'iyyar Republican ta isar da sakonta ga talakawan Amurka? Shin duka masu fada a ji a jam'iyyar Republican ne suka halarci babban taron? Me ya bada sha'awa? Me ya kawo cece kuce a wajen taron? Shin taron ya dinke baraka kuma ya hada kan jam'iyyar Republican? Za ku ji yadda lawyer Amina Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard ya amsa mana waɗannan tambayoyi. To, wai ma shi wannan babban taron da ake kira convention, ina ma'anarsa, kuma ina manufarsa, kuma yaushe ake yin sa?
Duk shekara hudu ana yin irin wannan taro domin a tsaida dan takara. Kowace jam'iyya tana yin nata, wannan da jam'iyyar Republican ne ake yi.
To, dan iya ma labarinsa na yau akan babban taron ne na jam'iyyar Republican tana Amurka. Sannan Jibril Shehu, dan asalin karamar hukumar Dangishuni ta Sokoto wanda ke zaune a Cleveland, jihar Ohio, ya gaya mana yadda ya ga babban taron na jam'iyyar Republican da kuma tsokacin da ya akan jawabin matar Donald Trump, wanda ake ganin kamar yayi kama da wanda Michelle Obama ta yi a shekarar 2008. Muna kuma tare da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To, yanzu bari mu fara da bayanin dan garin Cleveland a jihar Ohio, wato Jibril Shehu, dan asalin jihar Sokoto a Najeriya. Za ku ji bayaninsa akan abubuwan da ke gudana a bayan fagen babban taron na jam'iyyar Republican, amma ya fara ne da yin tsokaci kan cece kucen da ya barke kan jawabin da matar Donald Trump ta yi a wajen babban taron, wanda duk wanda ke nan Amurka ya san cewa jawabin ya kama ainin da wanda Michelle Obama ta yi a shekarar 2008.
Abin da zan ce shi ne definitely babban laifi ne, saboda abu idan ka dauka duk indai ba naka bane ba, ka nuna ai dama intent ne, ka nuna cewa kai representing din shi kaman naka ne, kai ka kirkiro shi ba tare da ka nuna ma mutane ga wanda ya kirkiro shi ba. Bai kamata kawai wani ya tashi ba lokaci daya ya kwashi abin da suka rubuta ko suka faɗa, kuma annan gaskiya babban laifi ne, saboda wasu suna rubuta littattafai. So idan kowa ana bari yayi copying, yayi pasting, yayi abin nan, kinga kenan wani ya je ya research in shi, yayi spending time, wani lokaci ma suna spending kuɗi, suna kashe kuɗi wurin research su wannan, su kawo wannan. So idan ba su yi ba a bada credit ba, kowa kenan zai iya daukan aikin wani ya je yayi copying littafin, ya je ya saida, saboda haka kuma ba shi yayi aikin ba. Yanzu wannan commission din da ake yi na su Donald Trump, dama akwai wasu abubuwa da ya ta faɗa game da musulmai, yana so ya hana su shigowa, sannan da kuma wasu kamar masu gudun hijira haka, in Syria, baya so su shigo saboda wai terrorism ko wani abu haka, akwai maganganun da ya so. Saboda haka mutane da yawa gaskiya ba su ji daɗin wannan magana ba, so shi ne suka zo suka suna ma wani protest, saboda su ba sa so su nuna support din su nan a Cleveland. Ko jiya ma ko a cikin mutanen da suke Republican Party din, akwai wa'anda su ma ba su goyi bayan shi ba gaskiya, don wasu delegates ma jiya sun so su canza abin nan ka'idodin da ya kamata a bi wurin nomination kuma wurin voting. Wasu su dai gaskiya ba su ga kamar Donald Trump din ba su gamsu da shi ba, ba dole ba ne ba sai sun bi shi, amma dai ba su samu nasara.
Masanin dokokin Najeriya da na Amurka kuma masanin siyasar Amurka da ta Najeriya, Lauya Aminu Hassan Gamawa ya yi ƙarin haske sosai akan siyasar Amurka da babban taron jam'iyyar Republican da kuma bambancin siyasar Amurka da ta sauran ƙasashen Afirka.
Da farko muna son ka mana bayanin mashin menene shi convention din nan a takaice domin masu sauraron mu su fahimta.
To anan Amurka akwai jam'iyyoyi na siyasa wanda ta su ne mutane ke zaben shugabanninsu, kuma idan mutum yana neman a zabe shi a matsayin dan majalisa, gwamna ko kuma shugaban kasa, zai tsaya ne a karkashin waɗannan jam'iyyoyi. Jam'iyyoyi guda biyu da suka fi kowanne girma da shahara shine jam'iyyar Republican da jam'iyyar Democrat. Jam'iyyar Democrat yanzu su ne da shugaban kasa, jam'iyyar Republican kuma su ne 'yan adawa. To wannan taro da ake yi tsakanin jiya da yau da gobe a garin Cleveland na jihar Ohio, taron jam'iyyar Republican ne. Idan ba mu manta ba, 'yan watannin baya ana ta fafutukan neman fidda gwani a jam'iyyoyin guda biyu. A jam'iyyar Republican daga ƙarshe attajirin nan ɗan kasuwa wanda aka sani da suna Donald Trump shine wato za a tsayar a wannan jam'iyya. Kuma hakan ya samu asali ne saboda akwai zaben fidda gwani da aka yi a jihohi daban-daban, yadda wakilai na jam'iyyar suka yi zabe, shi kuma shi ya fi kowanne ƙuri'a. A dalilin haka wannan taro za a yi shi ne domin jaddada da kuma miƙa ragamar wato jam'iyyar wa shi wannan ɗan takarar. Duk shekara hudu ana yin irin wannan taro domin a tsaida ɗan takara, kowace jam'iyya tana yin nata. Wannan na jam'iyyar Republican ne ake yi, kuma taro ne da yake da muhimmanci saboda idan da a ce har aka kai wannan mataki ba a tsaida ɗan takara ba, ba a samu wanda ya yi nasara ba, to a wannan taron ne za a zaɓi ɗan takaran. Amma tunda kafin ma a zo wannan mataki an riga an kada ƙuri'a a mataki na jihohi kuma shi ya yi nasara, to wannan kamar zaɓe ne da za a tabbatar da shi a bashi ragamar tsayawa wato takara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Abin da ke faruwa a irin wannan taro shi ne ana gayyatan jigogi da kuma shugabanni da masu faɗa a ji na jam'iyyar Republican su zo su yi bayani. Za kuma su yi bayani ne akan irin manufofin jam'iyyarsu, su kuma kushewa abokanan adawansu, su kuma faɗi irin abin da za su yi idan an zaɓe su. A wannan taro na wannan shekara an gayyaci mutane da dama, musamman waɗanda suka yi takara da shi Donald Trump amma ba su yi nasara ba, wanda suke goyon bayansa an gayyace su za su zo za su yi magana. Akwai kuma mutane ma 'yan gari hakan nan waɗanda suke goyon bayan jam'iyyar, su ma an kirawo su domin su zo su bayyana ra'ayinsu da dalilan da ya sa suke goyon bayan wannan jam'iyya. Ni a irin nawa fahimta wani abu ne mai muhimmanci kuma abin sha'awa ne, musamman ganin cewa 'yan siyasa suna yi ne domin jama'a su fahimce su, wanda ina ganin ya sha bamban da irin yadda muke yi a sauran ƙasashe. Kamar a Najeriya za ka ga zaben fidda gwani ba a yin sa a matakin jihohi musamman na shugaban ƙasa, za a yi taron convention din ne, an yi taron kuma a nan ne za a yi zaben. A sau da dama sai ka ga mutane sun shigo da kuɗi, an ba wa mutane an sayi ra'ayinsu, ko kuma ka ga an nema ta da hankali. Ina ganin akwai 'yan darussa da za mu iya koya, musamman mahimmancin shugabanni su fito su yi wa magoya bayansu da kuma 'yan jam'iyyarsu bayani akan manufofinsu da kan abubuwan da suke so su yi, da kuma nuna gazawar abokanan hamayyarsu, abokanan 'yan jam'iyyar adawa. So ina ganin wani abu ne da lalle mutane daga ƙasashe daban-daban ma sun zo domin gani wa idanunsu abin da ke faruwa. Kuma yanzu da yake akwai yanar gizo, akwai shafukan sada zumunta, mutane ba ma kafafen watsa labarai kawai ba, mutane da suke zuwa kallo za ka ga cewa ta hanyar Facebook, ta hanyar sauran shafuka da ake da shi na sada zumunta, suna iya nuna wa duniya su yaɗa abin da ke faruwa a wannan guri. Ina ganin wannan demokaraɗiyya ce, kuma hakan ya sa wato duk abin da mutum ya faɗa a wannan guri alƙawari ne kai, ko kuma wata magana ce kai, to duk duniya za su gani. Kuma idan ka yi kuskure ne ma cikin ƙanƙanin lokaci hakan zai bayyana. Wani abu da ya jawo hankalin mutane da yawa shi ne bayanin da matar shi ɗan takarar jam'iyyar Republican wato Donald Trump, matarsa Melania Trump jiya ta yi bayani akan me yasa ya kamata a zaɓi mijinta da kuma shi wani irin mutum ne. Amma sai ya bayyana cewa a cikin kalaman da ta yi amfani da su a lokacin jawabinta ta kwaikwayi ta kofi kalaman da matar shugaban ƙasa na yanzu wato Barack Obama, Michelle Obama, a shekarar 2008 ta yi wani bayani mai ratsa jikin jama'a, wanda ita ma matar Donald Trump da ta zo shekarar nan sai ta yi kwaikwaye da ta kofi wannan wasu kalamai da ta yi amfani da su, wanda hakan nan din ana ganin ba daidai ba ne, saboda akwai dokoki da ake da shi a nan da ma kuma kasashe da dama wanda ya haramta satar basirar mutum. Wato idan har Allah ya maka basira ka kirkiri wani abu ko ka rubuta wani abu ko kuma ka zana wani abu, to a ƙarƙashin doka ba a yadda wani ya kwaikwaye ka ko ya kufi abin da ka yi ba tare da izininka ba, saboda hakan nan ɗin zai sa mutane kasala kuma zai sa mutane su ci da gumin waɗansu. So hakan nan ɗin dai duk da cewa ita matar shugaban ƙasa Barack Obama ba ta yi ƙorafi a kai ba, amma masu sa idanu da 'yan ƙasan gaba ɗaya sun nuna cewa to wannan mutanen da kuke kushewa kullum kuke cewa ba su daidai ba, ba su iya ba, kuma gashi nan kake kin zo kina kwaikwayon su irin maganan da ta yi, rubutun da ta yi, kika ɗauko ke mu kike ma kike yi. To wannan ya kawo cece ku ce, kuma 'yan adawa dama suna neman abin da za su yi magana a kai, 'yan kuma su ma 'yan jam'iyyar Democrat kullum suna neman abin da za su yi amfani da shi, ko su zolayi 'yan Republican ko kuma dai su caccake su. So wannan ya kawo cece ku ce, wanda haka din yana nuna mana cewa wato idan har mutum yana shugabanci ba ma shi kaɗai ba, har iyalansa a nan ana so su zamanto cewa mutane ne adalai masu gaskiya kuma masu hazaka. Idan iyalinka suka yi kuskure zai iya shafar ka, kuma za a yi amfani da shi a nuna cewa kamar baka dace ba, saboda tambayar da mutane suke yi shine waye ya rubuta mata wannan rubutun, din kuma ita ta rubuta me yasa ta kufi abin da wani yayi ta fata yi nata shi kaɗai ba. So wannan duka abubuwa ne da yake nuna cewa a tsarin irin siyasa demokradiyya akwai kamanni da siyasar nan take da shi da irin tamu ta gida, akwai kuma abubuwa da suke da shi a nan wanda mu a irin tsarin siyasar mu na gida babu shi. Amma ni dai abin da ne fi bani sha'awa shine wato ya zamanto cewa idan har kana neman ƙuri'ar jama'a ne su zaɓe ka, to ya zamanto su kake yi wa bayani, ya zamanto kuma dan su ake yi, ya zamanto kuma duk manufofinka da kake da shi ka bayyana musu, saboda da haka ne mutane za su gane waye ya kamata su zaɓa, waye bai kamata su zaɓa ba. To ina ganin wani abu ne da yake da muhimmanci a siyasance. Yana kuma da kyau mu fahimci cewa a wannan shekara ɗin, duk da cewa shi Donald Trump shi ne ɗan takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican, akwai 'yan jam'iyyoyin da dama manya-manya wanda bana ba sa tare da shi. A al'adance in aka yi irin wannan taro ana gayyatar dukkan wani mai faɗa a ji, dukkan wani tsohon mai mukami a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ko kuma in taron Democrat ne a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Amma wannan shekara saboda shi Donald Trump sai da shi ya kawo faraka a cikin jam'iyyar tasa ta Republican, akwai manya-manyan jigogin jam'iyyar wanda ba su halartar wannan taro. Kamar misali za ki ga akwai tsohon shugaban ƙasa Bush na farko yana raye amma ba zai zo ba, kuma George Bush na biyu ɗansa shi ma yana raye amma ba zai zo ba. Akwai kamar waɗanda suka yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaɓukan baya da suka wuce, kamar Senator John McCain da tsohon gwamna Mitt Romney, wannan duk su ne 'yan takara a jam'iyyar Republican kafin shi Donald Trump, amma duka ba sa goyon bayansa, suna ganin bai dace ba. So taron da aka yi dai ya nuna cewa akwai ɓaraka, kuma yana nuna cewa akwai mutane suna yin siyasa ne da ra'ayi. Ya zamanto cewa ba wai ko da jam'iyyar ka ta sai da abu ta ce a yi abu, idan abin kai kana ganin ya saba wa tunaninka da abin da ya dace, to ba lalle ne mutane a nan gurin a tilasta musu su yi ba. Za ka ga cewa akwai wanda suna jam'iyyar Republican din ma amma ba sa goyon bayan shi Donald Trump, wanda ina ganin in har za a yi siyasa ta kware to dole a ba wa mutane dama da 'yancin su zaɓi wanda suka ga ya dace, kuma su ba da dalilansu na zaɓensa ko kuma goyon bayansa.
To su kuma ƙasashen Afirka akwai wani abin da za su iya koyo daga siyasar Amurka? Yanzu ma ga Jamila Kabiru Fage da lauya Aminu Hassan Gamawa.
Kana ganin cewa adalci ne ƙasashen yammacin duniya su tirsasa wa su kasashe masu fama da kabilanci da bangaranci da rashin fahimtar muhimmancin mata da kuma rashin isasshen ma ilimi ga su matasan kafin ma su iya taka rawar gani. Kana ganin cewa adalci ne su tirsasa musu yin demokradiya kasancewa ba su ma da shimfiɗa mai kyau baranta ne har su iya cin muriyarta?
Gaskiya akwai kuskure a nan saboda su kasashen da suka ci gaba din kasashen yamma misali waye ya tirsasa musu abu ne da suka yi shi ya dauki lokaci amma a lokaci guda kuma bai kamata mu ce ai tunda mu muna tunanin matsaloli zamu shantake mu ba zamu yi demokradiya ba zamu yi abin da muke so ne mun a baya ai mun gwada wasu tsare-tsare da ake da shi wanda ba na demokradiya ba kuma mun ga illar su idan ba dan sa idanu da wasu kasashe suke yi akan al'amuran da suke faruwa a wasu kasashen mu na nahiyar Afirka da kasashe masu tasowa ba ina mai tabbatar miki cewa zai wahala a ce an yi zabe a ce mutumin da ke kan mulki ya yarda ya faɗi wani lokaci sai ya amfani da karfin soja a yi amfani da karfin hukuma kaga ana gallazawa waɗanda ra'ayinsu bai zo daidai da waɗanda suke cikin gwamnati ba ni ina iya tunawa a zaben da ya wuce ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wanda ke kan mulki wato shugaba Jonathan ya yarda ya faɗi shine saboda akwai kasashe da suka sa ido suka ce dole a yi adalci wanda ya ci a bashi wanda kuma ya faɗi ya yarda cewa ya faɗi kanan ina ganin wannan haka ɗin daidai ne abin da ba daidai ba shine ka ce mu irin abin da muke yi kuma irin sa muke so sai kun yi to anan ina ganin in aka yi hakan nan an yi riga malam zuwa masallaci har yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata mu gyara kuma ni bana tunanin Amurka ko Ingila ko wata ƙasa ta yamma za ta iya zuwa ta gyara abin da ke faruwa a Najeriya mu din dai ko a Niger ko a wasu ƙasashe mu din dai da mu da kanmu da matasa da mutane su ne ya kamata su wayar da kan juna kuma ita kanta demokradiya ba za ta yiwu ba sai da ilimi sai an ba wa mutane ilimi sun yi karatu sai sun san ƴancinsu idan aka ce mutum bai san ƴancinsa ba zai iya yin komai zai iya sai da ƴancin nasa amma kana kokarin kare masa ƴancin ne zai iya fitowa ya yaƙi ka kai mai neman kare masa ƴancin saboda rashin ilimi da rashin karatu karamin misali shine yau idan shugaba Obama ko wani dan takara a cikin ƴan takara ya fito ya yi magana a nan zai fito ya yi magana da harshen turanci ne kuma kusan kowa a ƙasan zai ji shi zai fahimci abin da yake faɗa kusan kowa yana da waya kusan kowa a gidansa akwai wuta kusan kowa a gidansa akwai TV zai gani zai ji abin da ke faruwa amma mun wa irin namu kasashe masu tasowa fahimtar turanci ma babban matsala ce yau aka ce shugaban kasa ya yi magana da harshen turanci a Najeriya kashi nawa ne suke jin turanci ko kuma aka ce yau shugaban kasa ya yaɗa wani bayani ta gidan kafafen watsa labarai mutane nawa ne suke da TV a gidansu ko kuma suke da radio da za su ji so akwai ana buƙatar a wayar da kan jama'a sosai sosai daga waje wani zai iya taimakawa wajen ganin cewa an yi adalci saboda a sa ido amma babban abin da ya kamata a yi ana so a kawo gyara shine mutane dole su tashi kansu ya waye idansu ya bude kuma ba wai kawai in sun ga matsala su yi korafi a kai su koma su zauna ba a'a korafi ba iya canja komai abin da ke canja komai shine a ɗauki mataki idan shugaba ne ya gaza ya kasa ko ya yi abin da jama'a ba sa so to ba wai kawai fitowa za a yi a zazzage shi ba ko a ce a jefe shi zagi ko jifa baya sa shugaba ya canja halinsa abin da yake sa ya canja halinsa shine idan ya tabbatar da cewa jama'ar da suka zabe shi za su iya cire shi banda ma kuma iya cire shi za su iya hana shi samun wani mukami nan gaba wannan zai za a iya samun sa ne idan ya zama to cewa mutane sun wayar da kansu sun wayar da kan juna kuma sun ɗauki mataki a duk sa'ar da aka ce an yi zalunce su ko an musu zalunci kowane shugaba kowace gwamnati za ta iya yin kuskure dole ya zama to cewa akwai mutanen da za su iya gaya musu cewa abu kaza da aka yi bai yi daidai ba kuma ya zama to cewa kan mutane a haɗe yake amma babban matsala ita ce mu a gurinmu kan jama'a ya rabu ko taron siyasa aka yi kafin a yi maganar manufofin siyasa sai ka ji ana maganar addini ana maganar kabilanci ana maganar bangaranci ana maganar a wani ai mace ce ko wani namiji ne ko kuma wani yaro ne ko wani tsoho ne to duka idan ba mu magance wa'annan matsaloli mun samu wato fahimtar juna ba to a zaluman shugabanni za su yi amfani da rabuwar kai da ke tsakanin jama'a da kuma jahilci da suke ciki wajen ci gaba da gallaza musu da kuma yin mulkin kama karya.
Jamila, ai shugabannin da ke kyamar yin magana da harshen gida suna da yawa, suna nan da yawa masu son kawai yin amfani da Turanci. To yanzu ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa waɗanne irin sauye-sauye kuke ganin ya kamata a yi tsarin demokradiyyar Afirka don ya dace da yanayin rayuwar al'ummomin ƙasashenmu daban-daban. Yau da gobe, a gaskiya tsarin siyasa irin na Amurka bai dace da 'yan Afirka ba, saboda ba mu da gaskiya, ba mu da amana, ba mu da wadatar zuci. Don haka siyasar Afirka ta zamo ba mai cikakken iko. Akwai wasu dokoki da za a kawa a cire ma duk wani ɗan siyasa tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har 'yan majalisu a cire musu kariya, a rage wa lauyoyi ƙarhi a tsaida doka akan duk wanda ya ci dukiyar talakawa, hukuncin kisa in mai yawa ce in kuma kaɗan ce ɗauri. Sako daga Habibu Sani Adam.
Gwamnatin jama'a wacce jama'a suka zaɓa domin amfanin jama'a, wannan shine ma'anar demokradiyya. Amma abin takaici, wasu ƙasashen namu hauragiya kawai ake yi, amma ba demokradiyya ba, domin ba a bi daidai yadda tsarin demokradiyyar ya shimfiɗa. Abin yi shine kawai a dawo a bi yadda tsarin demokradiyyar ya gindaya. Matukar aka yi haka, to lallai babu wanda zai yi kuka da shugabanci. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
To yau da gobe, ai al'ummar ce ta Afirka muke da babbar matsala, saboda shi ɗan Afirka idan ya hau karagar mulki sai ya maida abin gado, kuma hakan ke kawo rashin ci gaba da koma baya. Don haka tsarin da ya kamata ai a nan shine a baiwa talakawa damar tumbuke azzaluman shugabanni da ƙarhin tsiya. Sako daga Bashar Abdullahi Sakajiki.
A ganina, lokaci yayi da matasa za su fara rike manyan mukamai na siyasa, ba kawai su yi turun mota ba. Ciwa matasa sai matashi, wannan shine sauyin da muke fatan samuwarsa. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani.
Sauyin da ya kamata shine shugabanninmu na Afirka su daina ɗaukar talakawa kamar bayansu, su ɗauka kamar mu suke yi hidima, ba wai duk wanda ya samu dama ya ringa wahalar da talaka ba. Daɗi daga shi sai 'yan uwansa da waɗanda yake so. Ta wannan ne talakan Afirka zai riƙe demokradiyya. In ba wannan, to mu a ganin mu ba ta da amfani. Sako daga Bashir Nasiru.
Yau da gobe, a gaskiya kuna kawo maudu'i inda ya dace a lokacin da ya kamata. Hakika, ya kamata canje-canjen da ya kamata a kawo su ne kamar haka. A tabbatar ana isar da dukkanin haƙƙin da ya shafi talakan ƙasa, kuma duk wanda ya yi ba daidai ba, hukunci ya hau kan shi. Sannan kuma, a tabbatar ana ba talakawa damar su isar da saƙonsu zuwa ga shugaban ƙasa ba tare da labule ba. Nagode, ni ne mai sauraronku a kodayaushe, Suleiman Kubuwa, mazaunin Dakwa, Abuja.
Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya sai an daina cin hanci da rashawa, kuma an daina mulkin kama karya. Shine kawai zai kawo mana sauye-sauyen mulkin demokradiyya a Afirka. Sako daga Tijjani Muhammad Difa.
Yau da gobe shirin VOA Hausa. Ni ina ga ba demokradiyya ce babu a Afirka ba. A'a, shugabannin ne ba su da niyyar bin tsarin demokradiyyar. Misali, shugaban ƙasar Ghana da Cote d'Ivoire demokradiyya ce ta kawo su. Sako daga Hashim Rafsanjani Tagwaro.
Yau da gobe, na farko shugabannin Afirka su daina mai da mulkin mutuka raba ko sai Madiya Ture. Na biyu, su sakamma matasa mara a dama da su dumu-dumu a siyasa. Ta ƙayyade shekarun takara kamar 18 ciyaman da majalisun jihohi, 25 gwamna da majalisar tarayya, 30 shugaban ƙasa da majalisar dattabai. Na uku, a ƙayyade shekaru kamar haka, shekara 60 ba zai takarar ciyaman da majalisar jiha ba, shekara 70 ba zai takarar gwamna da majalisar tarayya ba, shekara 80 ba zai takarar shugaban ƙasa da majalisar dattabai ba, ku huta lahiya. Ina yi ma Hajiya Halima da ɗaukacin iyalinta da ɗaukacin VOA ta aziyar rasuwar mahaihinta, Allah ya sa aljanna Firdausi ce makomarsa, amin summa amin. Sako daga Yahaya Badiku. Nagode sosai Yahaya Badiku, Allah ya karba addu'arka.
Amin. Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya demokradiyyar Afirka tana buƙatar sauye-sauyen tsarurruka da dama. Da farko, ya kamata idan aka yi zaɓe, duk wanda yake kan kujera a lokacin ya sauka a bada riƙon ƙwarya har sai an yi zaɓe tukun. Na biyu, ya kamata ciyamomi da kansiloli su ma a dinga fitowa ana zabansu, ba wai gwamnoni su dinga nada wanda suke so ba. Na uku, a daina tazarci a Afirka. Da ma makamantan irin waɗannan abubuwan waɗanda ban samu dama na kirgo su ba dan lokaci ya min kankanta. Sako daga Lawan Sani Beni.
Daga bangaren Twitter kuma @bellodukku ya rubuta cewa @VOA Hausa, yau da gobe ra'ayina shine a yi gyara ta wannan gudanar da sahihin zabe kuma a cire bambancin yare da addini.
Sai kuma @Amina DTM ta ce @VOA Hausa, mu fiddo shi ta al'adunmu da addinanmu, wannan tsarin na Amurka ya fi ƙarfinmu ba yanzu ba.
@Babba Haruna ya ce @VOA Hausa, shugabannin Afirka ba su san menene ma demokradiyya ba, domin a yanzu ma ai demokradiyyar ake yi, amma su ko suke mulkin kama karya.
Sai kuma daga ƙarshe @Garba Matthew ya ce @VOA Hausa, a ganina ya kamata a kafa jam'iyyun siyasa uku kacal, sannan ba wani shugaban ƙasar da zai tsaya takara fiye da biyu.
Yanzu ga labarin ɗan iya.
Da wani ɗan siyasa yau na iske ɗan iya na hira, da ganina ɗan iya ya ce zo zauna kai ma ka saurara. Maganar siyasar Amurka ce wannan abokin ya zo min da ita shine nima na ga ya kamata in ɓara, don na ga manyan jam'iyyu biyu na ƙasar ta Amurka sun shirya taron fidda 'yan takara, wanda dama tun 1952 akan yi shi ne a watan Yulu ko Agusta ko kuma watan tara. Zaɓe ne da wakilai ko delegates ko kuma jami'an jam'iyya ke fitowa karara su zaɓi ɗaya daga cikin waɗanda ke son taka takara don fidda zakara, kuma da yake fidda gwani a jam'iyyun Amurka babu cuwa-cuwa ko kuma damfara, akan yi shi ne a gaban 'yan jarida da ƙungiyoyin sa-kai da masu sa-ido, kai har ma da 'yan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama don gudun ƙwara. Shi yasa farin jini da aikin arzikin kowane ɗan takara shi ne jalin shi maimakon abin duniyan da ya tara. Nace amma fa gaskiya ɗan iya wannan tsarin zaɓe na Amurka ya burge ni. Kaga kenan zaɓen fidda ɗan takara a Amurka babu batun zub da jini, kamar dai yadda mu a nan Najeriya muka saba gani. Bakon ɗan iya ya ce to kai ai akwai abun ma da ya kamata ka sani, cewa tun ma kafin wannan zaɓen fidda gwani, masu neman tsayawa takara a wannan manyan jam'iyyu na ƙasar ta Amurka sukan zagaya jihohi don gwada farin jini, kuma tun daga matakin jihohin da ake fara wannan zabe ake gane suwa suka fukwar jini. Shi yasa siyasar ta Amurka ta sha bamban da irin tamu a wannan zamani, don su tun a taron fidda gwanin kowace jam'iyya ke amincewa kan tsare-tsaren da za ta yi masu amfani, sannan kuma ta fidda jadawalin gudanar da yakin neman zabe da sauran batutuwan da suka shafi kowane fanni. Nace a lallai bakon ɗan iya Amurka suke siyasa, shi yasa naji dukkanin sakamako na nuna da cewa Hillary Clinton ta yi wa sauran 'yan takarar jam'iyyar ta nisa. A halin ko da ina ta mamakin cewa wai shin mace ce za ta nemi takarar shugaban ƙasa, sai gashi kawai da sannu abu kamar wasa tana ta yi wa sauran 'yan takarar cikin jam'iyyar ta ƙasa-ƙasa. Dan ya ce to ai ka san nan Najeriya ne kawai masu kuɗi ko mulki ke nuna su sun isa, su kuma talakawa saboda ganin ruwan kuɗi suka maida su rijiyar yasa. Shi yasa kullin talaka a Najeriya shine a ƙasa, su kuwa matan da ke son taka takara sai ka ji maza suna cewa da mu za ku yi gasa, idan sun fito takarar ma wahala kawai suke, saboda a ƙarshe za ka ga mazan ne kan ba su tazara nesa. Nace to ɗan iya Allah ya sa mu dace, ko da yake asali dai ni na zo ne in miƙa saƙon ta'aziyya na rasuwar Hajiya Halima Jimrau mai yawan dariya, tare da fatan Allah ya ba ta ikon juriya ya kuma gafarta wa marigayin dukkan kurakuran da ya yi a baya. Dan ya ce to amin na ikar aika iske mu ne yau muna ta tattauna siyasar manya, wato Amurkawan da muke ganin akwai darussan da ya kamata mu koya. Kaga dai tsarin tsamo ɗan takarar a kowace jam'iyyar ƙasar ta Amurka akwai gaskiya, amma mu tun daga lokacin zabo masu fidda gwanin wato delegate ma ake fara murdiya, kuma su kaga Amurka komai tarin tilin kuɗinka, in dai kana da wani hali na tsiya to sam-sam ba ka ba lashe zaɓe ba kamar ba mu nan a Najeriya.
To, masu wurare iyakacin shirin kenan da fatan kun ƙare da darasin da ke ciki yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fadi.
Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Nelson Loves Aiden. Halima Joro ke sallama da ku, ku huta lahiya. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.